الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفأد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da wannan maraice na Lahadi, nawa ga wata? 7 ga watan Sha'ban a shekara ta 1442 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 21 ga watan 3 a shekara ta 2021 miladiya. In ba manta ba, darasin mu na ƙarshe mun tike da ƙarshen Suratul Kafiruna, haka ne? Da haka yau insha Allah za mu tashi farkon suratul Nasri. Suratul Nasri madaniyatun, suratul Nasri an saukar da ita bayan hijira daga Makka zuwa Madina. Suratul Nasri ita ce sura ta 110 idan mai lissafi ya ɗauko daga sama na surorin Alƙur'ani mai girma. Malite hiya salasu ayatin, ayoyinta guda uku ne. Wata sama kuma ana kiranta da suratul Tawdi'i, surar bankwana. وهي آخر سورة نزلت إتتي سورة قرشيدة تسوكا أدن قليتك سورة القرآن من الجرمى. قاله ابن عباس هكا عبد الله أن عباس يفتع يتي سميت سورة التوديع أنا كرنت سورة بنقانا لما فيها من الدلالة على توديع الدنيا سبو دا أبن دكي تكنت ندلي لي دكي نون يم بنقانا دا رعي والدنيا. Fatan mu Allah madaukakin sarki ya bamu ikon karanta ta daidai, ya bamu ikon fahimtar ta, ya bamu ikon yin aiki da abin da ta kunsa. Me Allah ya ce?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Al-Imam An-Nasa'i ya rawaito hadisi cikin Sunan Al-Kubra daga Ubaydullah dan Abdullah dan Utba, qala yace qala li ibn Abbas, Abdullah dan Abbas yace dani, ya ibn Utba, ya kai dan Utba, أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ شنكو كاسا وتسورة تكرشي تكن سورة القرآن وجن سوكا. قلت ابن عتبة سيتي نعم نجد ابن عباس إيناسني. إذا جاء نصر الله والفتح إتتي سورة النصر هو سورة التوديع هو سورة إذا جاء نصر الله والفتح. قال في عبد الله أن عباس يتدني صدقة كاي جسكيا. Mu gane bambanci tsakanin surar da ta sauka da kuma ayar da ta sauka. Sura ana nufin daga farko zuwa ƙarshe, ta ƙarshen sauka ita ce idza jaa. Amma aya, to wannan kam akwai saɓani tsakanin malamai. Waɗansu su ce in dai ayoyi ne waɗanda suka shafi bayanin hukunce-hukunce, to wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ita ce ƙarshen sauka. Amma idan ayoyi ne waɗanda suka shafi labari, to al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ita ce karshen sauka. To amma dai bisa ga mafi rinjayen maganganun malamai, in bai zama duka ba, sura karshe da ta sauka ita ce suratul nasri ko suratul idza jaa. Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abdullah dan Abbas, Allah ya kara musu yadda. Qala Abdullah dan Abbas yace kana Umaru, sayyidina Umar dan Khattab ya kasance, yudkhiluni ma'a ashyaqi badrin, yana kulle kofa da ni tare da manya-manyan dattawan sahabbai waɗanda aka yi yakin Badar da su. Ma'ana idan za a yi zaman majalisa ta ƙolin ƙoli don yanke wani hukunci da za a ɗauka a musulunce, to Abdullahi ɗan Abbas yana cikin members wakilai da sayyidina Umar yakan gayyato cewa su zo. A lokacin fa Ibn Abbas yaro ne mai ƙananan shekaru, bai wuce shekara 10 ba. To amma su kuma wa'incan dattawan waɗanda su ne asalin 'yan majalisun, a cikinsu akwai 'yan shekara 60, 'yan shekara 50, 'yan shekara 70. Da haka sayyidina Umar yakan shigo da Abdullahi ɗan Abbas cikin ire-iren waɗannan. Ibn Abbas yace fa ka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, sai naga alamar wasunsu ba sa jin daɗi, suna damuwa a ce za a zauna da su manya dattawa masu manyan shekaru kuma ana kawo ni yaro karami a cikin su. Faqala, sai wasu daga ciki suka koka suka ce da sayyidina Umar, lima yudkhilu hadha ma'ana wa lana abna'un mithluhu. Me yasa Umar yake shigo mana da wannan yaron cikin mu, muna magana yana kallon bakin mu, yana sa mana baki alhalin muna da ƴaƴa ire-iren sa masu shekaru kamar nasa. Suka koka wa sayyidina Umar suka yi korafi. Faqala Umar, sai sayyidina Umar yace da su, innahu mimman kad alimtum, wannan yaron da kuke gani kun dai san waye shi, tare da cewa yaro ne karami amma kuma Allah ya masa waɗansu baye-baye da suka bambanta shi da sauran yara. Na farko, jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana cikin ahlul baiti. Na biyu, yaro ne mai kokarin ilimi. Na uku, manzon Allah ya keɓance shi da wasu abubuwan da ba kowa cikin ahlul baiti ya same su ba. Abdullahi dan Abbas yace, sau biyu ina gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, annabi ya shigo gida zai alwala, yace a kawo min ruwa, kan kowa ya zabura ya kai ruwan ni ne maza na kai maka. Kuma lokacin bai balaga ba fa, amma yana da himma da kwazo, yace to a sau biyun nan duk da na kai wa annabi ruwa, kowanne sai annabi ya kamo ni ya rungume ni saboda ya ji daɗin abin da na yi masa. Sai ya min addu'a ya ce, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, Allah wannan yaro ka bashi fahimtar addini kuma ka sanar da shi sanin fasara alqur'ani. To kaga ba kowa cikin ahlul baiti ya samu wannan ba, kaga wannan ma daraja ce ta daban. Abdullahi dan Abbas bayan ya hada jini da annabi ta bangaren mahaifinsa, domin mahaifinsa Abbas da Abdullahi mahaifin annabi uwa ɗaya uba ɗaya suke, da haka ƴan maza suke da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Matsayin Abdullahi dan Abbas a wajen annabi daidai da matsayin Aliyu ne, ba wai ta ne Aliyu da Abdullahi darajar su ɗaya ba, amma igiyar da ta hada annabi da Aliyu irin ta ce ta hada annabi da Abdullahi dan Abbas. Duk ta wajen uba suka haɗu, iyayensu maza zar dukkanin su cikin su guda, da Abdullahi dan Abdul Muttalibi wanda shine mahaifin manzala, da Abu Talib dan Abdul Muttalibi wanda shine mahaifin Ali, da Abbas dan Abdul Muttalibi wanda shine mahaifin Abdullahi dan Abbas, duk cikin su daya. To da haka Abdullahi dan Abbas yana da wannan daraja. To sannan doriya akan haka, Abdullahi dan Abbas mahaifiyarsa ita ce Ummul Fadli, manzo Allah yana auren kanwarta uwa ɗaya uba ɗaya, ita ce Maimuna, da nana Maimunatu bintul Harith, da Ummul Fadli bintul Harith mahaifiyar Abdullahi dan Abbas cikin su daya. To da haka idan Abdullahi dan Abbas ya zo gidan annabi yana ci da kaso biyu, ta bangaren ubansa dan gida ne, ta bangaren uwarsa dan gida ne. To shi yasa yake bada labari yace, wata rana da daddare na je kwana gidan gwaggota, yana nufin Maimuna, tace yace kuma sai aka yi sa'a a ranar annabi yana ɗakin ta, girkin ta ne, da aka ta kwantar da ni a shimfidar annabi, muka kwanta da ni da ita da annabi duk a shimfida ɗaya. Kuma yana yaro karami fa bai balaga ba, dan manzo Allah ya bar duniya Abdullahi dan Abbas shekarsa 13 ko balaga ne ba. To amma bari ku ji wani abun mamaki da yayi, annabi ya kwantar da shi a shimfidarsa tare da iyalinsa, sai ya fakare kamar yana bacci, alhalin ba bacci yake ba, so yake ya ga ya annabi yake ibada da daddare. Manzo Allah cikin dare ya tashi ya je ɗauko jarkar ruwa ko salka a jikin bango, ya zo ya yi alwala ya mayar ya rataye, ya zo ya kabbara sallah. Ibn Abbas ya ce, ni ma sai na tashi sai na je na ɗauki jarkar ruwan na je na yi alwala. A lokacin saboda yarinta ko sanin inda ake tsayawa ma tare da liman bai yi ba, ya ce sai na zo na tsaya a hagun annabi a madadin in tsaya a damansa, da haka manzo Allah ya kamo ni ya juyo da ni ya tsayar da ni a damansa. Kaga wannan yana daga cikin falalolin Abdullahi dan Abbas, sannan mahaddacin Qur'ani ne. To da haka sayyidina Umar yana kwaɗayin waɗannan falaloli da suke tare da wannan yaro, kuma daman shi a ƙa'idar sayyidina Umar ɗan majalisa dole ya zama mahaddacin Qur'ani. To da haka yake ɗauko Abdullahi dan Abbas ya shigo da shi, saboda ya san ya haddace Qur'ani ba girman shekarunsa ba ne ba, a'a abin da yake da shi ne na ilimi da cancanta. To wannan yasa dai manyan sahabbai suka ji ba daɗi har suka koka wa sayyidina Umar, da haka sai sayyidina Umar ya ce da su, wannan yaro dai da kuke gani kun san ma kowaye, ba sai na ce muku komai ba. To dan Umar ya daɗa nuna musu falalar Ibn Abbas a fili, fa da'ahum zata yaumin, sai sayyidina Umar ya kira su wata rana ya ce, yau muna da zaman majalisa. Fa adkhalahu ma'ahum, kuma ya kira Abdullahi dan Abbas ya ce, kai ma ka zo yau majalisa za ta zauna. Abdullahi dan Abbas ya ce, fa ma ra'aitu annahu da'ani fihim yawma idhin, na tabbatar a raina Umar a wannan ranar da ya kira ni ya kira su ba wata tattaunawa ba ce ta taso, kawai so yake ya gwada musu baiwar da Allah ya yi mun wacce ita ce take daukar sa wajen yake jawo ni kusa da shi yace illa li yurihum sai dan ya nuna musu halalar da Allah ya yi mun wacce ita ce take son ya yake kirawo ni Allah ya yi mun kai ta sa yake kirawo ni fa qala sai Abdullahi dan Abbas yace Umar yace bayan an yi zaman majalisa ga sahabbai manya ga Ibn Abbas yace ma taquluna fi qaulillahi azza wa jal ko dukkanin manyan ƴan majalisa masu manyan shekaru masu falaloli iri daban-daban ku bani labari me za ku faɗa game da faɗin Allah madaukakin sarki idza jaa nasrullahi wal fath sayyidina Umar ya karanta wannan sura zai yi interview da ita zai yi musabaka da ita zai tantance yayi screening da ita tsakanin Abdullahi dan Abbas da sauran sahabbai da haka sayyidina Umar yake ku gaya mun me za ku faɗa game da wannan sura me ta kunsa me sirrin da ke cikin ta me sakon da take isarwa annabi da kuma sauran al'ummarsa فقال بعضهم في وسط دقيقي سكتي أمرنا أن نحمد الله هو أمرنا أن نحمد الله أن أمرتي مني دمغودي وألا ونستغفره مني مغافرسا إذا نصرنا إن ألا يكي مكيم وفتح علينا كميم نبودي معنى سيسك فسرة فسرة تغار غاري فسرة تبنبكي إمباس فسرة fasara da kowa ma zai iya yin irin wannan ina fata an gane fasara da ba ta da bukatar wani zurfin ilimi suka ce kawai abin da sura take nunawa in Allah ya ce muke mu yayi mana budi to mu kuma mu rinka gode masa sannan kuma mu nemi gafarar sa wasakata ba'dhum wasu ka suka ja baki ma suka shiru ba su ce komai ba saboda yanzu ne in ce maka wane me ruwa aina hada ka da aiki dole ko dai kai shiru ko ka ce ruwa ai shine ruwa ba wani karin bayani amma wanda yake da ilimi akan ruwa kace masa meye ruwa shi yana da abin fada da haka wasu suka yi magana wasu suka ja baki suka yi shiru shine walam falam yaqul shay'an wasu ba su ce komai ba faqala li sai Umar ya juyo inda nake inji Abdullahi dan Abbas sai ce akadhalika taqulu ya ibn al-Abbas shin kai ma abinda wa'ancan suka fada shi zaka fada ya dan Abbas mana fasarar gwargwarin banbaki in baka fasarar faqultu sai nace la a ni ina da wani ilimi ni kan ina da sharhi ina da ƙarin bayani fa qala sayyidina Umar yake da shi ma ta kulu to kai ne zaka ce fa kuntu sai nake huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai fakon da sura take isarwa a dunkule tana gaya wa annabi kwanakin sa na duniya sun zo karshe ba wai ka fassara ta dai dai kunta ba a dunkule fakon da izaja take fada shine ma'aikin Allah ya shirya lokacin tafiyar sa yayi domin me ya kawo annabi duniya isar da sako to sako ya isa in dan aike ya kai sako yana da lokacin zama ai kuma shikenan sai tafiya yace dan haka ita surar tana gaya wa annabi ne lokacin sa na zaman duniya ya zo karshe a alamahu lahu Allah yake sanar da shi haka qala ubangiji madaukakin sarki yace idza jaa nasrullahi wal fath idan taimakon Allah ya zo wal fath kuma akai bude bude musulunci yace manyan manyan garuruwan da da ba a hannunsa suke ba a hannun manya-manyan kafirai suke a hannun makiya Allah suke garuruwan da a da ba a iya kiran sunan Allah amma yau an zama cewa waɗannan garuruwa su ne ma tushe da ginshiƙin addinin musulunci to ai magana ta ƙare irin makka a lokacin ta koma hannun annabi an yi fatuhu makka irin khaibar ta koma hannun annabi garin sansanin yahudawa an yi fatuhu khaibar daman madina ita ce tushe da ginshiƙi wanda daga nan ne musulunci ya samu bai ya samu madakata sannan yake kai hari a duk inda aka takale shi ibn kasir yace fa zalika alamatu ajalika da haka abinda ake nufi in kaga haka ya faru to ka sani kwanakinka sun zo karshe fa sabbih bihamdi rabbik to sai ka cigaba da tasbihi tare da godiya ga ubangijinka domin ya cika maka burinka ya taimake ka akan magautanka wastaghfirhu kuma ka nemi gafararsa innahu kana tawwaban lalle ko shi Allah ya kasance tawwaban mai yawan karbar tuba ga wanda ya nemi tubar sa to wannan shine abin da Abdullahi dan Abbas ya gaya wa sayyidina Umar fa qala Umar ibn al-Khattab sai sayyidina Umar yace la a'lamu minha illa ma taqulu wallahi ni ma ban san komai ba game da mazmunin sakon da take kunshe da shi sai abin da ka faɗa ya ibn Abbas da haka dai suratul nasri ko suratul tawdi'i abin da ake nufi ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ajalin sa ya zo karshe to da haka malamai suka ce wannan ba ma kamfe annabi ba kowa ma ya sani cewa lokacinsa ya zo ƙarshe, domin in dai Allah ya turo mutane duniya ne don su yi addini, to fa da zarar addinin nan ya kammala magana ta ƙare. Abin da ya rage shine duk lokacin kuma da Allah ya ga dama zai ɗauke ka. Ina fata an gane. Sai dai hikimar Ubangiji kuma ya karkasa wa bayi ajali, wani zai mutu 1990 kaza, wani zai mutu 2000 kaza, wani zai mutu kaza, haka haka. Amma dai da zarar addini ya cika, to maganar rayuwar duniya kuma ta ƙare. Izziddinu lam yakmul falakanatid dunya, in fa addini ba zai cika ba, to duniya zamanta kuma bayi da amfani. Amma da zarar kuma addini ya cika, to kuma zaman duniya ya ƙare. To sannan wannan yake nunawa cewa akwai lokaci da ya kamata dukkanin mai rai ya fara shirin tafiya. In annabawa ne, su lokacinsu da zarar addininsu ya cika, da zarar saƙon da Allah ya kisa aiko su da shi sun ida, da zarar dukkan abin da yake tsole musu ido yake musu barazana game da addini Allah ya kawar musu, to su lokacinsu ya cika. Idan kuma wanda ba annabi bane, duk wanda ya kai shekara 40 to fa an gama masa. Duk dan shekara 40 din da yake wani miƙe kafa, to sai ni bata wa kansa lokaci yake yi. Ai Allah ya gama maka alfarma, wata alfarma kake nema kuma ya maka. Wani ma bai zo duniyar babarin sa akai. Wani tare kuka taho ya tafi ya bakka. Wani tare kuka tasa ka ƙetare shi shi ya fada. To kuma kai a daga maka kafa har ka kai shekara 40. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَأَمْرُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدِّيقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. لوكacin da muka fassara wannan aya in ba ku manta ba, mallam ya gaya mana, mana Sheikh Abubakar Muhammad Gumi, cewa duk mutumin da ya kai shekara 40 malamai suka ce ya kamata a ce ibadarsa ta canja. Idan kana sakaci da nafilfili lokacin da ka kai 40 ya kamata ka kula. In kana sakaci da azumin nafila lokacin da ka kai 40 ya kamata ka kula, domin fa ka gama hawa a rayuwar duniya, sai kuma me gangara a cikin kaso 85 cikin 100 in ma ba su kai 90 ba, duk wanda ya kai 40 da wuya yake sake rabata, da wuya kuma zai sake 20 a duniya, rabin 40 kenan. Duk mutumin da ya kai shekara 40 dan ya mutu, ku kula da kyau ma, ƴan uwansa ba wani kuka suke ba sosai. Rayuwa kana ta kana bal tantana kila ka kai 45, ka kai 50, ka kai 60, ka kai 70, ko ba haka ba. Da haka ko an zo ana yi maka kuka kawai na kara ne, ku lura da kyau, ɗan yaro ɗan shekara 10 ya mutu, 20 ya mutu, an fi damuwa saboda ana ganin bai mori duniyar da yawa ba. Amma kai ko a likitance shekara 40 akwai abubuwan da kai da kanka ya kamata kai wa kanka alama, sigan nan ya kamata a rage shi. Ai an sha da yawa a shekara 40 kai kana shafa, haba ba wa Allah. Zaƙin nan an sha shi shekara 40, baikon nan an ci shi shekara 40, yanzu kuma a lallaɓa. Saboda a ka'idar lafiya, lokacin da kake ƙasa da 40 jikinka yana buƙatar sugar sosai, kana motsi sosai, kana fitar da cholesterol, kana buƙatar glucose. Amma yanzu lokacin da ka haura 40, tafiyarka ba yawa ce da ita ba. To kaga in kana ta shan sukari, nauyi kake makara kanka da shi, kuma ba ka fitarwa. Saboda haka ire-iren waɗannan abubuwa, in dai mutum yana son zaman lafiya, shi kansa ya kamata ya saita wa kansa kafin a saita masa. In kuma baka saita wa kanka ba, hankalinka bai nuna maka ba, to akwai lokacin da dole jaddanja za ta kama a jikinka, kuma sai an gaya ma. In kana son zaman lafiya, to sai ka kiyaye. In kuma ba wa'azin ɗan kama za ka ɗauka ba, da wuya ta ci da menene, da wuya ta karmu gwanda daɗi ya karmu. Wannan kuma kaga sakarci ne, ba wani zancen ka ce wani daɗi ya karka. To da haka dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lokacinka yayi na tafiya. Shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai sai yake Allah ya bawa bawansa zaɓi, ko dai ya zaɓi wa duniya ko ya zaɓi wajen Allah. Sai bawa ya zaɓi wajen Allah. Manzo Allah ya fara gaya wa sahabbai haka. Kuma tun daga wannan lokaci kaga dai annabawa a rayuwarsu babu wani abu sunansa sakaci, amma manzo Allah da kansa a lokacin sai da aka ga ya canja. Sallarsa sai da ta canja, tsayuwarsa ta dare, yawan ibadarsa ta azumi sai da ta canja, abubuwa da yawa nasu sai da suka ƙaru na ayyukan alkhairi sallallahu alaihi wa sallam. Sahabbai lokacin da annabi ya gaya musu wannan, Allah ya bawa bawa zaɓi, ko ya zaɓi duniya ko ya zaɓi wajen Allah, amma bawan ya zaɓi wajen Allah, sai suke ta dariya. Abubakar ku sai kuka yake, dan wannan ya nuna maka sau da dama zaka tara mutane amma kowa fahimtar sa da ba kike tambaya Abubakar me yasa kake kuka Allah fa ya bawo annabi zabi shi kuma ya zabi wajen Allah yake ku ba ku gane ba ana nufin annabi ya kusa ya bar cikin mu wannan gogayyar da muke da shi wannan rahamar da muke samu tattare da shi al'amura su cakude mana mu zo ya bamu labari ya warware mana an kusa karewa wannan damar ta kusa yankewa Imam Ahmad dan Hanbali ya rawaito hadisi daga Abdullahi dan Abbas yace lamma nazalat idza jaa nasrullahi wal fath bayan idza jaa ta sauka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nu'itu ilayya nafsi ana yin ta'ziyar kaina ga kaina fa innahu maqbudun fi tilka sana domin tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan shekara ya bar duniya shekarar da idza jaa ta sauka Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Nana Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda tace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده من ذا لا يكثر شيئا يوم فداء ذكر سجد سد ذكر ركوع سأيين صلى تفر الله كوتنا فلا يكن يوم فدر سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي نانا إشاتك يتأول القرآن ينا ونن ذكر سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أسجد أي ركوع معي سيتك يتأول القرآن ينا فسر قرآن نأعيكتي domin qur'ani yake fasabbih bihamdi rabbika kaza subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika wastaghfirhu allahumma ighfir li kaga an fasara a aikace da haka manzo Allah ya fasara a aikace kuma yasa a zikirin sujada da kuma zikirin ruku'u da haka wannan shine ma'anar fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba da haka malai yake cewa ai idza jaa nasrullahi idan taimakon Allah ya zo li nabiyihi sallallahu alaihi wasallam ga annabin sa tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi ala adaihi bisa ga magautansa wal fathu kuma da budi ai fathu makka shine buda garin makka wa ra'aita an-nas zaka ga mutane yadkhuluna suna shiga addini afwajan jama'a jama'a alhalin ada sun kasance dai dai ku suke shiga farkon musulunci sai dai mutun ya zo a boye ya musulunta wancan ma ya zamo jiki a koye ya musulunta can kaga uba ya musulunta dan ya ki musulunta ko da ya musulunta uba ya ki musulunta ko miji ya musulunta mata ta ki musulunta ko mata ta musulunta miji ya ki musulunta ko sarki ya musulunta talakawan su su masa tawaye haka akai ta samu a farkon musulunci amma daga baya sai kuma jama'a suka rinka zuwa kaga sarki ya zo gaba ɗaya da masarautarsa kaga mutane gaba ɗaya sun zo kwansu da kwarkwatar su kauyen su baki daya haka yayi ta faruwa kudaka idan kaga haka ya faru to alamar cewa an ci nasara duka wani kalubale ya kauce shine wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja malai ce afwajan ai jama'at shine taron jama'a jama'a domin wannan shine ma'anar kalmar fawj fawju taron jama'a afwaj jam'i ne na fawj ai jama'at kenan bada ma kana yadkhulu fihi wahidun wahidun bayan da dai dai da dai dai ake shiga musulunci wadhalika ba'da fathu makkah hakan fa ya faru ne bayan da aka yi fathu makkah جاء العرب من أقطار الأرض دائئين العرب سكرن أزوا دجا سسن دنيا سنا ميك أويا سنا مبايا أجمع زن الله صلى الله عليه وسلم دو من دا من سن تبتر لشوا إن دي يكرق مكا تشيك لن يأي نصرا هنغاني فو طب دا أولنا اللوكا شي أيين كن قصة جل العرب مكا إيسا شي سوفا فاوا تو إن دي من زالا يشيكر مكا تو دكا نمتورا نغرورا دولة سبيو غريشي wasu suna san daman su musulunci tsoron sarakunan Makka ya hana su tunda sarakunan bakan su ma da kansu suka zo suka mika wuya shikenan su ma sai suka zo suka mika wuya da haka Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbik ay ishtagil bit tasbih ka shagaltu da yawan tasbih mutalabbisan bihamdi rabbika tare da hadawa da fadin alhamdulillah kadin qabad wazifatu risala domin lokacin aikin manzanci ya kare washtagil bihadha litakuna qudwatan ukhra kai cigaba da yin haka dan ka zama abun koyi na daban li shuyukhi inda al-ajzi ga sauran dattawa a lokacin da girma ya cin musu da haka malamai suka ce idan tsoho ya girma to zikirin da aka fi so ya yawaita yi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li wannan zikirin tsofaffi ne ba kuma ta aka yi in yaro ya yi ba da haka inda al-ajzi anil quwwati an quwwati al-amal yayin da dattijo ya girma ya gaza bai da kwarin yin ayyukan da ya saba to ya shagaltu da yin wannan fa yashtagiluna bit tasbih wa tahmid an fito a lokacin su shagaltu da yawan subhanallahi da alhamdulillahi wa ma ya'tiu tafu alaihi ma da kuma abin da aka goya akan ita shi tasbihi da tahmidi din shi wanda shine istighfari wastaghfirhu innahu kana tawwaba malai ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ba'da nuzuli hadhihi sura bayan saukar wannan sura yukthiru min qawlihi subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi yana yawan fadan wannan zikiri subhanallahi wa bihamdihi da kuma astaghfirullah wa atubu ilayhi wa alima an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam biha annahu qad iktaraba ajaluhu kuma da wannan suran manzo Allah ya san cewa ajalin sa ya kusa wa kana fatu makka fi ramadana an yi fatu makka ne a cikin watan ramadana sanata 80 a shekara ta 8 bayan hijira wa tuwfi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma manzo Allah ya rasu ne fi rabi'il awwal a watan rabi'il awwal kaga zaka iya sanin tsakanin saukar surar da rasuwar annabi wata nawa ne a watan 9 na shekarar musulunci surar ta sauka shine watan ramadan rabi'il awwal kuma shine wata na nawa al-muharram safar rabi'il awwal kaga wata na uku to kaga daga tsakanin 9 wata 6 kenan tazara da kuma lai ce wa kana fi rabi'il awwal sanata 10 mazala kuma ya rasu a watan rabi'il awwal a shekara ta 10 qultu malan yati wa lam yakun ko wa lam takun hadhihi suratu akhir suwaril qur'ani fi tartibil qira'ati didda mun ce ita suratu izaja anasurullah ita ce surar karshe a wajen sauka amma kuma me yasa bata zo a karshen qur'ani ba yanzu bayan izaja anasurullah muna da sauran surori nawa hudu domin surorin qur'ani 114 ne ita kuma ita ce ta 110 yanzu kaga bayan ta akwai sura hudu to me yasa wasu surorin kuma suka zo bayan ta bayan ita ce ta karshen sauka to shine malam zai gaya mana yace abinda yasa haka dilalatan ala anna nazmal qur'ani tawqifiyun dan a nuna maka jera surorin qur'ani ba da ka ake ba daman tintini qur'ani a jere yake a shirye a wajen Allah to amma Allah yakan sa mala'ika ne ya dauko wa annabi sura ko aya ya kawo maka inda bukata wani lokaci sai a dauko sura farko wani lokaci sai a zakulo ta tsakiya wani lokaci sai a tafi ta karshe saboda ya danganta da bukata kamar yadda na taba buga mana misali da chemist da kantar magani ko ba haka ba kaga duk a chemist mai magani ya shirya magungunan sa ga magani a kantar farko ga na kantar ta biyu ga na kantar ta uku idan mai chemist yazo ya bude chemist din sa sai ka zo baka da lafiya ba zai ce tunda kai ne farkon zuwa bari in baka magani na farko ba a kallon cutar ka zai sai ya zakulo ma ko da maganin da zai dauko maka shine na karshe kuma kai ne na farkon zuwa na karshen zai dauko ma to shi qur'ani magani ne da ka ana ba mu shine gurgurdan cututtukan mu da bukatun mu ubangiji yace kul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara da ka kada wani yazo ya maka molanka yace to in kun ce ita izaja ita ce ta karshen sauka to me yasa bata zo a karshe ba sai ka bashi amsa da wannan kamar yadda abin da wasu jahilai suke fada ai an ce ikra ita ce farko to mun haka ne ai ita ya kamata a gani a farko ba fatiha ba dan ikra ta zama ita ce farkon sauka baya nufin daman ita ce ta farko a farkon sauka ita ce ta farko kuma abin da yasa aka saukar da ita domin shi qur'ani littafi ne da yake bukatar karatu to ko in kana so ka koyar da mutane qur'ani dole farko sai ka sa musu me shauƙin karatu shauƙin karatu to sannan sai ka saukar musu da shi amma baka saukarwa da mutane shauƙin karatu ba kawai sai ka saukar da surorin kasuwanci surorin aure to sai sun gama aure sun gama kasuwanci sannan kuma magana karatu ta biyo baya a kaga an yi baya ba zani to da haka dai wannan shine da haka malai yace saboda a nuna maka shi saukar da qur'ani ba da ka ake ba tsari ne tsararre a wajen Allah wa innan qita'a hayatahu sallallahu alaihi wasallam kuma dan a nuna maka arewar rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi dunya a duniya la yuqiful amala allazi jaa bihi hakan baya nuna qur'ani ya gama aiki domin inda ake da rayuwar annabi ta kare shikenan qur'ani ma ya gama aiki to da surar da aka saukar masa ta karshe da daga ita ba za a samu wata ba domin tunda aiki ya kare ne aikin ma ya tafi to amma ci gaba da samun wasu surori bayan surar da take nuna rayuwar annabi ta kare na nuna har bayan karewar rayuwar annabi za a ci gaba da aiki da addinin musulunci za a ci gaba da qur'ani za a ci gaba da bautawa Allah fazalika falizalika malai yace saboda haka ne rattaba ba'daha suratul lahabi bayan ma suratul nasr ta sauka bayan ta kuma surar da zamu shiga ita ce suratul lahabi للدلالة على أن أعداءه إذا كما سورة اللهج هكما الزوان تباين سورة النصر دن أن ينامك شوامك يمن ذا الله مستمرون على أدوانه بذات ديني مثل قعباب دكيئة دن أن نبياب الدنيا تو قعباب دشيكما بذات قعبا باك ما سورة متاني بني ما تجيون تم متاني إن أنا قعباب دسودة ثمتو أبو كان قعباب سيسيمي سيسي سرندا سيسي يد مكامو kishin manzo Allah ba haka bane girman sa da muhimmancin sa ta sa har bayan ransa yana tsoratar da makiya har bayan rai kankalin su ya kasa kwanciya domin adawar ma daga gida har bayan rayuwar annabi ta ci gaba ballantana kuma daga dawa mali yace kuma suratul ikhlas sannan bayan suratul lahab sai kuma suratul ikhlas ita ce kul huwallahu ahad ita kuma abin da yasa ta zo ta biyu bayan suratul nasr dilalatan ala anna tauhid dan ta nuna maka cewa tauhidi kadai ka Allah galibun shi zai ci gaba da rinjaye wa mustamirun kuma zai ci gaba da shudewa wala yuglabu abadan kuma ba za a yi nasara akan sa ba har abada duk abin da kafirai za su yi da duk tafkidin da za su kulla wa musulunci a daidai na musulunci wallahi ba za a daina ba za su kashe mu da guba za su kashe mu da duk abin da suke iya kashewa za su kashe kudin su za su zo su nuna mana kauna su yau duk abin da za su yi za su yi amma wallahi wannan addinin dai ba zai mutu ba kana iya kashe musulmi amma musulunci ya riga ya girma girman da Allah ya yi alƙawarin ba za a taba kashe shi ba kuma su kafiran sun fi mu da yawa sanin wannan da ma me yasa ba su saranda ba saboda su haka al'amarin su yake ko sun san cewa ba za su iya gamawa da abu ba to amma kuma ba sa kasa a guya bari su rage masa kaifi idan za a samu musulmi 100 to bari su yi iya kokarin da za su yi su ga sun maida mu 90 akalla sun rage mana yawa akalla bari su yi kokarin da za su ga a cikin 90 din nan ma 70 ne janu musulmi 20 kawai ɗan rakiya ne to haka dai haka dai da hakan kuma har Allah ya tashi kasarsa wannan shine hikimar da malamai suka gano na zuwan suratul ikhlas bayan suratul lahab malaiku kuma mu'awizatayn to sannan kuma na ƙarshen sune tagwaye guda biyu surorin neman tsari kul a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu birabbin nas to kuma me hikimar kawo sa a ƙarshe listimirari talabi ta'awuzi min kaidi shaytan dan a nuna wa mutane kada su yi kasa a gwiwa duk ma me kake ganin ka samu na nasara da daukaka to kar kai sakaci da neman tsari kar kai sakaci da dafa'i kamar yadda muke faɗa wani yana ganin tunda shi ya samu kuɗi yanzu duk matsalar talauci shi ya tsallake a'a ba girin-girin ba tai mai sau nawa mai doki ya koma kuturi dan an ci zaɓe ba a daina addu'a a'a kotu tana nan ana iya ɓaro ka ka faɗo ƙar ko ba haka ba ma'ana dai kada ɗan adam ko da yaushe ya rinka jin cewa shi ya taka wani tudun mun tsira in dai a duniya kake ba a taka tudun mun tsira domin cewa ka taka tudun mun tsira yau kai ka samu dukkan biyan bukata baka da matsala to ai rainin Allah ne mana wai kana cewa yau kai ka samu cin gashin kai da yanci ba ruwanka da Allah to shi ko Allah duk wanda ya masa haka sai ya tankwara shi duk wanda ya nuna ya isa yau ya ci gashin kai to kowaye shi sai Allah ya tankwara shi dan ya nuna masa ƙarya yake sai ya jarbe shi da wata karamar matsala da za ta tsone masa ido to dan haka wannan shine hikimar kawo falqi da nasu a ƙarshen Qur'ani sannan malai yake cewa wal qawadihu fid dini da'iman kuma dan a nuna maka matsaloli cikin addini ba za su gushe ba fahiya aidan mustamirratu fi muharabatiha da ka babu makawa mutun ya ci gaba wajen kokarin ganin ya yaki irin waɗannan matsalolin li alil haqqi musamman ga waɗanda suka tsayo gaskiya walhamdulillahi rabbil alamin wa huwa ahkamul hakim wadiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda shine mafi iya hukuncin masu hukunci to babban abin da zai baka tsoro shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa kamar yadda Jabir yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innan nasa dakhalu fi ddini afwajan mutane sun shiga addinin musulunci tawaga tawaga jama'a jama'a wa sayakhrujuna minhu afwajan kuma a ƙarshen duniya haka za su rinka fita tawaga tawaga billahi azbillah wannan shine abin da yake komai tashin hankali da yawan mu alhamdulillah ba mu ma san maganar shiga musulunci ba dan mu a ciki aka haife mu aka haifi iyayenmu aka haifi kakannin mu to wannan ba shine hadarin ba shin an haife ka a musulunci yana nuna kuma dole zaka mutu a ciki ba dole bane shine abin da yafi hadari da tada hankalin dukkanin mai hankali shin zan mutu da imani shin zan mutu da musuluncin nan shin yadda aka fara da ni za a kare da ni shi yasa manzo Allah yake badiru bil a'mali fitanan ka kifa in laylil muslim ku dage ku ta ayyukan alheri kafin ku tuntunu su fara zuwa wa duniya churi churi kamar duhun dare mai tsananin duhu fitina ta zo a dunkule karata gane ta ƙarya ta zo a cikin rigar gaskiya fata ta zo a cikin rigar shari'a kaga abun mamaki wanda ya kamata ma ya gane ya kasa ganewa masu ilimi ma suna bata a ciki ballantana kuma ne jahilai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yusbihu ar-rajul mu'minun wa yumsi kafir mu'minan wa yumsi kafir lokacin da mutum zai waye gari da safa yana mai imani amma kan dare ya kafarta wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan da yamma yana kafiri amma kafin gari ya waye ya dawo to da zamani ne mai saurin canjawa mai matsaloli da yawa yanzu nan kalma ɗaya ce zaka faɗa ka fita amma baka santa ba ko ka faɗe ta baka dauka matsala bace amma a wajen Allah a rijistar ubangiji a constitution din ubangiji matsala ce wannan kalmar Allah madaukin sarki ka tsare mu Allah ka tsare mana imanin mu wannan shine karshen suratul nasr sai kuma suratul lahab ko suratul tabbat yada malai ce suratul tabbat yada makkiyatu suratul tabbat yada an saukar da ita manzo Allah yana maka kafin ya hijira ya koma madina suratul masadi ko suratul tabbat yada ko suratul lahab ko suratul hadid duk ana gaya mata ita ce sura ta 111 idan mai lissafi ya dauko na surorin alqur'ani mai girma daga sama zuwa kasa malai ce wahiya khamsu ayatin ayoyinta guda biyar ne wa mawdu'uha abinda take karantarwa bayanu masiril kafiri bayanin makomar dukkan kafiri walau kana min qarabati annabi koda ya hada jini da annabi duk kafiri koda annabi ne ya haife shi to makomarsa ita ce wuta domin Allah babu sani ba sabo in dai kai kafirci zai ingiza ka wuta ko annabi ne ya haife ka kuma ko ka haifi annabi daka ba ai wa Allah kika baki da ai ni dan annabi ne ai ni annabi ne babana Allah abin da yake hisabi da bayi me yayi aikin ka ba waye baban ka ba shi yasa yake ya ayyuhan nasu taqu rabbakum waqshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye wunin da uba ba zai tsinana wa ɗansa komai ba da ba zai tsinana wa ubansa komai ba annabi nuhu yana gani za a ja ɗansa a kai shi wuta alfarmarsa ba za ta hana ba to in ku annabi nuhu kafantuwarsa ɗaya daga cikin ulul azmi na rusul ba zai kai ɗansa aljanna ba sai shehi ya kai muridinsa aljanna tare da ya saba wa Allah muridin da kila ba su yi zamani da shehin ba shehin ma bai san ka ba ya mutu da shekara aru aru aka haife ka ai ya kamata kai wa kanka da kanka tunani in dai annabi ibrahim zai ga mahaifinsa da idansa a ja shi a yi wuta da shi alfarmar ibrahim bata hana a kai mahaifinsa wuta ba to kai sai alfarmar shehin ka ta hana a kai ka wuta ma'ana alfarmar shehin ka ta fita annabi ibrahim ma'ana matsayin ka a wajen shehi ya fi matsayin baban ibrahim a wajen ibrahim in dai alfarmar matan nuhu da matan lutu ba su hana a kai su wuta ba tun a duniya ma Allah ya ce sai ya sa su a wuta kana ta hata abudaini min ibadina salihaini fa kana ta huma fa lam yubniya annu ma min Allah shay'a wa qila dukulan nara ma addasin ya kamata kowa shi da kai kenan sa daka tsakanin mu da Allah tsakani ne na bayi da ubangijin su tsakani ne na wanda aka halitta da wanda ya halitta tsakani ne na mai bauta da wanda ake wa bauta wannan shine duk alaka da take tsakanin kowa da Allah in kaga wani ya fi ka to din Allah ya fi ka annaba mai yasa suka fi kowa a wajen Allah sun fi kowa ne bin sa shehunnai mai yasa suka fi kowa a wajen Allah sun fi kowa ne bin sa in sun bi Allah din amma banda wannan ba wata alaka sama da wannan fatan ma Allah ya ba mu ikon karanta ta daidai ya ba mu ikon bayanin ta daidai ya ba mu ikon yin aiki da abin da ta kusa ne Allah yake
bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد
إمام البخاري يروى حديثي دقى عبد الله بن عباس الله يكرم مسيدا عبد الله بن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء يا فتوجي دعكي كرا دسونا بطحاء ونوجيني أبايا قرم مدينة كما قريني فصعد الجبل سيما ذا الله يهو كان دوتي wanda wasu ruwayoyi sun nuna dutsen shine Jabalu Abi Qubay wanda yana daga cikin manyan duwatsun Makka fanada sai manzo Allah ya kalla kira ya sahiba ya ku abokaina fajtama'at ilayhi quraishu sai dukkan mutanen garin Makka suka zo suka tattaru gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faƙala sai annabi ya ce da su ara'aytum kubani labari in haddastukum yanzu da zan labarta muku annal aduwwa musabbihukum maƙiya suna nan sun muku kwantan ɓauna da asuba za su far muku awa aw mumsikum ko kuma suna jiran gari yayi duhu su fado muku akuntum tusaddiquni shin za ku gaggata muku yadda da labarin da na gaya muku kalu duk mutanen maka a wannan lokaci suka ce na'am eh za mu yadda domin a wata ruwayar ma sai da suka ce ai ba mu taba samun ka da ƙarya ba tun tasowarka shekara 40 baka taba faɗa mana maganar da ba haka take ba da haka suka dada kafa wa kansu kusa suka dada kama kansu to kana fi manzo Allah ya ce da su inni nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid ni ne gargadi ne zuwa gare ku kafin azaba mai radadi ta riske ku ma'ana ya gaya musu cewa shi manzon Allah ne shi annabin Allah ne aiko shi aka ya ja kunnan su in ba su imani ba kuma azaba za ta biyo baya to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hatta waɗanda ba su yadda ba amma ba su samu ƙarfin halin su fito su ce ƙarya bane sai jikin su yayi sanyi tunda sun riga sun ce kai ne gaskiya ne to amma sai tsagera kwaya ɗaya aka samu a cikin mutane ya iya fitowa ya gaggaya wa manzon Allah bakaƙen maganganu shine faqala abu lahab sai abu lahab ya kada baki ya ce wa tabba ali hadha jama'atana yanzu dan wannan maganar ka tara mu ya muhammad tabban laka sai ga manzon Allah bakar magana ita kalmar tabbu kamar yadda malamai da yawa suka faɗa wanda daga cikin su akwai fakhruddin razi yace kalmar tabbu daga tabba ne ya tubbu ko tabbata baba tababun an gane ko tabibun da kuma titbabun duk ana faɗa a larabci shi yasa a wata ayar Allah yake wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab tabab daga tabbani haka nan fa ma aganat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma ja'a amru rabbik wa ma zaduhum ghayra tatbib da tatbibu da tabba da tababa da tababu duk ma'anar su ɗaya ne to amma larabawa sukan fassara su da ma'anoni guda biyu suka ce asalin su daga qata'u ne ma'ana yankewar arziki da yankewar albarka kaga ka iya cewa kamar ya tsine wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyazu billah wanda shi wannan Abu Lahab kamar yadda zamu ji dan uwan mahaifin annabi ne shi ma dan Abdul Muttalib ne to amma sai dai shi da mahaifin manzo Allah Abdullahi ba ciki ɗaya suka fito ba ɗan uba suke to dan haka shi da mantun asali kamar yadda malamai suka faɗa yana da kiyayya ga manzo Allah ɗan ubancin da ya kamata yayi wa mahaifin annabi to sai da mahaifin annabi ya rasu sai ya dawo da shi kan annabi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani daman Allah ya sa masa farin jini duk danginsa suna kaunarsa amma Abu Lahab ne kadai ya fita zare shi kan tun manzo Allah bai zama annabi ba duk abubuwan da ake nuna wa na kaunar annabi da sansa da kaza kaza shi baya so shi yana masa hasada a fakaice yana nuna masa kiyayya a karkashin kasa sadaka Abu Lahab shine kadai yayi tsagirancin da a gaban mutane ya tashi ya zagi annabi ya ci mutuncin sa ya tsine masa wal iyazu billah shi yasa Abdullahi dan Abbas duk lokacin da zai bada wannan labarin shi ma kan ya fada sai ya tsine mar sai ya tsine masa wanda shi ma Abu Lahab a wajen Abdullahi dan Abbas ai kawu yake wanda kuma kamar yadda muka sani malaman tarihi suka fada a ƙarshe Nana Safiya wanda Safiya yar uwar Abdullahi ce ita ma yar Abdul Muttalib ce shakikiyar mahaifin manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe ita ta kashe Abu Lahab saboda kiyayyar da take yana yawan nuna wa dan uwanta abin sai da ya wuce kara wata rana ta dauki ko dai wani itace ko sungumi wata dauki wata tabarya ta sheke shi wanda wannan shine sanadiyar mutuwarsa to da haka Abu Lahab ya tashi ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mugiyar zace fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da aya tabbat ya da Abi Lahab wa tabba hannayen Abu Lahab guda biyu su ne tsinannu su ne suka yi hasara suka taɓe su ne suka yanke daga samun albarka wa tabba kuma shi kansa ma hakan ya shafe shi baki ɗayansa Abdullahi ɗan Abbas yace ila akhir sura har zuwa ƙarshen sura wa fi riwaya a wata riwayar fa qama yanfudu yadayhi ta da ya tashi din sai da ya karkada hannuwansa wa huwa yaqulu yana cewa da manzo Allah tabban laka sa'iral yawmi ali hadha jama'atana waɗansu malamai suka ce kalmar tabbat ya da Abi Lahabin wa tabba tabbat ta farko addu'a ce wa tabba ta biyu kuma labari ne da farko Allah ya tsine mar sannan kuma ya bada labarin tsinuwar ya shiga gari gashi mu ma a yau muna sani kuma muna tsorawa da haka al-Imam Ibn Kathir ya ce فأبو لهب شي أبو لهب هذا ونن دأكي مغانا أكنسا هو أهد أمام رسول الله أيني دقى تشكنكا ونما أيكي صلى الله عليه وسلم واسمه سننس نينكا عبد الأزا سننس عبد الأزا ونسان أدا لوكا سندس كي بوتا وقما كا أمد جنس سا سنة عبد الله كو عبد الرحمن سيسا عبد الأزا باو مغنشن أزا تند أزا أنا دقى تشكن من يمن يمقما كان دس كي تاك أمادشي أنغاني كو to daka ana kiransa da Abdul Uzza wannan shine sunan sa na yanka ibnu Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib wa kunyatuhu Abu Utayba ana masa alkunya da suna Abu Utayba ibnu Kasir yace wa inna ma sumiya Abu Lahab an kira shi da suna Abu Lahab ne li ishraqi wajhi saboda shi farin sa ya fita daban a cikin farin sauran larabawa ko a cikin farare akwai wanda zaka ga farin sa na daban ne mana zabiyar larabawa zabiyar turawa ai kuma suna da zabiya to shi ma Abu Lahab kamar zabiya ne a cikin su to kalmar lahab din tana nufin harshen muta to kuma harshen muta abu ne mai haske to duk wanda yake da fari na musamman kamar zabiya a cikin farare to su larabawa sukan ce da shi Abu Lahab uban haske wanda haskensa ya kai a gwada shi da hasken muta da haka wannan shine sanadiyar da yasa ake kiransa da suna Abu Lahab kamar yadda malamai suka faɗa wa kana kaseera al-aziyati li rasulillah ibnu kasir yake dama ya kasance mai yawan cutarwa ga ma'aikin Allah wal baghdha lahu kuma yana nuna wa annabi kiyayya wal izdira bihi kuma shi yana wulakantar da ma'aiki wat tanqus lahu kuma yana nuna tawaya da rashin mutunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa lidinihi da kuma addininsa to abinda wannan yake nuna mana ya ƴan uwa koda kai ka haifa annabi in ka wulakanta annabi Allah baya kyalewa domin da za a kalli yanzu ku kalli mahaifin annabi Ibrahim mahaifinsa ne amma da ya jazare da shi ya wulakanta shi a ƙarshe sai da Allah ya kai shi kar saboda alƙawarin Allah ne sai ya taimaki annabawa kuma sai ya kare mutuncinsu kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalina innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun hatta idha tayasa ar-rusul wa dhannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna alƙawarin Allah ne duk wanda ya taba masa annabawa sai ya dau mataki a kansa to in ku iyayensu ma in sun taba su Allah baya kyalewa ballantana bakwanni to ina kuma wani cankaran kadaniya kar ka taba tsammanin wani zai taba annabi Allah ya kyale shi wallahi Allah ba zai kyale shi ba ko ba dade ko ba juma Allah madaukin sarki ya alƙawarin sa ya kare mutuncin annabawa ga dukkan wanda ya taba su ibnu kasir yace wa rawal imam ahmad an abi zinad imam ahmad ya rawaito hadisi daga abu zinad qala abu zinad yace اخبرني رجل يقال له ربيعه ابن عباد من بني ديال وني متن وند ake kira da suna Rabi'a dan Abbadu daga kabilar Bani Dailin ko Bani Dialin wa kana jahiliyan shi mutumin yayi rayuwar jahiliya ma'ana ya rayu tun kafin a aiko annabi ya san rayuwar lokacin jahiliya da kuma bayan annabta fa aslama daga bayan zuwa musulunta kale yace ra'aytu annabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jahiliya shi wannan mutum Rabi'a dan Abbad yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin jahiliya fi suqi zil majaz a wata babbar kasuwar larabawa wacce ake kiranta da suna suqi zil majaz wa huwa yaqulu annabi ya shiga kasuwar yana wa mutane wa'azi bayan an aiko shi domin lokacin da Allah ya masa wahayi yace da shi ya je wa'azi to sai yake bin duk inda ya san mutane suna tattaruwa yakan je kasuwa yakan je duk wata matattara to da haka shi wannan mutum yace naga annabi a kasuwar zul majaz wa huwa yaqulu yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane qulu la ilaha illa allah tuflihu ku fadi la ilaha illa allah za ku samu babban rabo wan nasu mujtami'una alayhi a lokacin mutane suka zo suka yayyame annabi suka kewaye shi sai ya ce wa wara'ahu rajulun wadi'ul wajhi amma daga bayan sa kuma sai naga wani mutum mai farar fuska ahwala mai harara garke zu gadirataini yana da kitso guda biyu a kansa yaqulu shi kuma yana bin annabi yana cewa innahu sabi'un kazi kar ku yadda sabi'i ne ma'ana wanda ya karkacewa addinin iyaye da kakanni kazibun makareci yatba'uhu haythu zahaba duk inda annabi yaje shi kuma yana bin sa yana fadar haka fasaltu anhu sai na tambaya nace to shi wannan mutumin da yake bin annabi yana karyata shi yana cin mutuncinsa a cikin mutane waye shi faqalu hadha ammuhu abu lahab sai mutane suka ce wannan babbansa ne dan uwan mahaifinsa ne shine abu lahab to babban abin da zamu dauka anan na darasi kaga dan uwan mahaifin annabi ne cin mutuncin annabi yake amma ba a taba rawaito annabi ya tanka masa ba wannan ita ce dabi'ar annabawa musamman idan wanda ya isa da su ya taba su to ba ma sa dauka cewa akwai matsalar da za su iya tsayawa su tanka ko shakka babu wanda ya kamata ya gaggata ka in ya karyata ka abin da ciwo wanda ya kamata ya taimake ka in ya kware ma baya abin da ciwo kama annabawa suna girmama dukkan wanda ya danganta zuwa gare su wanda yake da haƙƙin su girmama shi yanzu kila inda wani ne sai ce to ai duk da kanin babana ne ni ma ai ya zage ni bari in rama a ka dauka cewa mahaifinka ne ya zage ka zaka rama zaka yi hakuri to dole ne kai hakuri da kanin sa shi ma in yi maka haka kuma kanin nan koda ka girme shi saboda matsayin kanin uba a wajen ka ko kai waye ko wa ka zama matsayin uba yake da shi a gare ka da haka manzo Allah bai taba rama cin mutuncin da Abu Lahab yake masa ba amma duniya ta yi hukunci an gane Abu Lahab shine mara mutunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine karshen mutunci da haka ubangiji subhanahu wataala ya mayarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam martani a madadin sa kuma ya daukan masa fansa da haka yace Abu Lahab ya halaka kuma hannuwansa sun halaka to anan malamai suka ce me hikimar takaita halaka da hannu tabbat yada abi lahabin wa tabba me yasa aka fara cewa hannuwansa sun halaka kafin a ce shi ya halaka to wannan kaida a ilimin balaga shi shine abinda ake kira zikrul jiz'i ma'a iradatil kulli yasa da dama akan jingina wa sashin jiki aiki amma ana nufin me duka a gane ko inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati na juyar da fuskata ana nufin na juyar da dukkan jikina zalika bima qaddamat yadaka wannan abin da ya jawo ma shine hannuwanka ana nufin dukkan jikinka data ana nufin hannuwansa sun halaka ana nufin duka malamai suka ce kuma hikima ta biyu saboda duk abin da mutum yayi na aiki to sai ka samu hannuwa su suka fi ba da gudunmawa wajen gudanar da aikin yanzu da mutum zai yi aiki ka zo ba da maki cikin gaban jikinsa wanda zai fi kowa samun maki shine hannunsa din sai kaga hannu ya fi me ba da gudunmawa wajen gudanar aiki da haka shi yasa Allah subhanahu wataala ya jingina halaka zuwa ga hannuwa saboda hannuwa sun fi kowata gaba tasiri wajen taimakawa wajen gudanar da aiki a gangar jikin dan adam ubangiji subhanahu wataala yace ma agna anhu maluhu wa ma kasaba dukiyarsa ba za ta tsina na masa komai ba haka ƴaƴansa kalmar ma agna saka ce agna fi'ili ne madi amma ma'anarsa anan shine fi'ili mudari dukiyarsa ba ta yi masa amfani ba ana nufin ba ta yi masa domin karka dauka cewa abin ya wuce har yanzu abin yana nan har gobe har jibi har a tashi kiyama wa ma yughni anhu maluhu za ta radda ma agna anni mali ya halaka anni sultani haka zai faɗa a ranar gobe kiyama da ta fi'ili madi ne amma ma'anarsa shine mudari jiya dukiyarsa ba ta yi masa amfani ba yau ma ba za ta yi masa ba gobe ma ba za ta yi masa ba da haka wannan shine ma'anar ma agna anhu maluhu kuma daman ka'idar ranar alkiyama kuɗi ba su amfana ne su yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim to amma sau da dama su kafure kullum cika bakinsu shine in dai kana da kuɗi kana da dangi to baka da matsala ko a lahira haka suke cewa wa qalu nahnu asfaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabin muna da yawan kuɗi muna da yawan yaya da kan manje lahira ma ba yadda za a yi dabo to shine Allah madaukin sarki yace wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa ƙarya kuke da kuɗin ku da ƴaƴan ku ba za su tsina na muku komai a wajen mu ba shi Allah kuɗi ba sa amfani a wajen sa ba kamar masu mulkin duniya bane in kana da kuɗi sai ka samu mafita a wajen su to haka nan dangi ba sa tsina na wa Allah komai in dai dan dangin bai yi abin kirki ba ba kamar masu mulkin mu bane na siyasa in kana da jama'a to shikenan sai ka rinka musu barazana saboda suna bukatar ka da jama'ar ka a lokacin zabe to shi Allah mulkin sa ba mulkin kada ƙuri'a bane ballanta naka dauka cewa za ku yi masa tawaye ba za ku kada mai ba shi da ku babu ku yana da mulki subhanahu wataala to kalmar ma kasaba anan malamai sun fassara ta da walad yaya domin manzo Allah yace alwaladu min kasabi abihi da kamar abin da uba ya kirkira ne da hannunsa amma asalin kalmar kasabu shine tsururi kamar yadda bahaushe yake fassarawa tsururi abin da kai da hannunka an gane ko zalika bima kasabat aydikum wa anna allaha laysa bizallamin lil abid shine abin da ake kira da kasbul yadi amma da akan lissafa shi kamar a matsayin aikin hannu da aka kalmar maluhu ma agna anhu maluhu wa ma kasab kaga ma kasab sai ya zama shine yaya domin an riga an faɗi dukiya a baya ubangiji ya ce sayasla naran da sannu zai shiga wuta zata lahabin ma'abociyar zaɓaɓɓaka ma'abociyar harshe irin harshe na wuta wannan kuma aljaza'u min jinsil abal wata balaga ce ta qur'ani tunda shi sunansa abu lahab to shi kuma Allah yake sayasla naran zata lahab kamar yadda Allah yake ne innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wa istakbar fa qala in hadha illa sihrun yusar in hadha illa qawlul bashar ya Allah yake sa uslihi saqar kaga yayi ar 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 za ai masa ar shi ma yayi lahab za ai masa lahab aljaza'u min jinsil amal kiyai yajzi alladhina asaw bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna kidaka Allah subhanahu wa ta'ala ke sayasla naran da sannu zai shiga wuta zata lahabin ma'abociyar kuna ma'abociyar zababbaka mali yake fahiya ma'alu ita ce makoma takmiyatihi ita ce makoma irin ta alkunyarsa litalahubi wajhihi ishrafan wa humratan saboda fuskarsa tana da haske sannan kuma tana da jajajaja dan haka za a sashi a wuta mai haske ita ma mai jajajaja wa imra'atuhu haka nan matarsa hammalatul hadabi mai dauka kirare malike adafun ala damiri yasla an yi adafin ta ne ko utifa ala damiri yasla ita ma za a shigar da ita wuta an yi adafin ta akan mijinta da aka ce sayasla naran ay satasla imra'atuhu kadhalika naran yadda zai shiga wuta haka matarsa ma za ta shiga wuta to me ya jawo matarsa shiga wuta kawai dan sunanta matarsa a'a shine Allah zai faɗi dalilin idan mace tai daidai da mijinta wajen ayyukan alheri sai su shiga aljanna tare in mace tai daidai da mijinta wajen ayyukan sharri sai su shiga wuta tare in suka bambanta to kowa zai shiga makoma irin tasa yanzu kaga fir'auna zai shiga wuta matarsa kuma za ta shiga me aljanna ya kadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar bi'sal wirdul mawrud النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الأثر فما كتك وما ترس إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القول الظالم ذاك الله يشي تم الدنيا تشي الدعاء الله سربا أكاني نادى فرعون تافة في شيء تاوت في شيء نيك نونا من جلانا الجنة كما تنك أنت متى الله ينونا متنف wadaka dan mutane sun rayu tare a duniya ba dole bane su cigaba da rayuwa tare a lahira amma akwai wadanda za su rayu tare a duniya kuma su rayu tare a lahira aiki ne yake hada tarayya wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kullu ri'in bima kasaba rahim wajide shi duk wadanda suka yi aikin kwarai dangin su ma suka yi aikin kwarai a lahira sai mu sake tara su akwai family house din da ya rayu a duniya haka zai sake rayuwa a lahira a cike da uba da yaya da uwa da kowa da kowa amma akwai family house din da a lahira tarwatsewa zai wani an gudu an bar shi wani an tsallake an bar shi wani an yi gudun ya da kanin wani da shi wannan ita ce ka'idar Allah subhanahu wa ta'ala to shine Allah zai gaya mana dalilin da yasa ita matar tasa din za ta shiga wuta shine Allah yace hammalatul haqab jumhur suna karantawa hammalatul haqab amma cikin sabaiya mutawatira imamu asim ibn abi najid al-kufi kadai shi ya karanta hammalatul haqab cikin qurra na kufa shi kadai yake da wannan kira'ar amma ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ka karanta wa mar'atuhu hammalatul haqab sai zama wa mar'atuhu mubtada ce hammalatul haqab kuma sai zama khabar mubtada an gane ko ma'ana sai zama kenan wawun ba wawul adafi bane wawul isti'nafi ce abin nufi ita kuma matarsa hammalatul hadab ne daukar kirare ce ba wai ita kuma matarsa za ta shiga wuta kamar yadda shi ma zai shiga ba a'a shi yanzu an gama maganar sa akan zai shiga wuta sayasla naran zata lahabi zance ya cika to ita kuma matarsa ba sai Allah ya ce wa mar'atuhu hammalatul hadab to ita ba matarsa ne daukar kirare ce ita kuma hukuncin ta kenan daban da nasa a zai iya hukuncin daya amma ita kuma tana da wata sifar daban da wani laifin daban da ya ja mata shiga wuta ba irin nasa ba shi nasa laifin zagin annabi amma ita kuma nata laifin wani abin ne na daban ba wancan ba ko da ko shi ma zai kasance yana da alaka da mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kalmar hammalata da hammalatu malamai suka ce ma'anarsa dai shine tana daukar annamimanci a larabci aka ce fulalun hammalul haqabi wani yana daukar kirare ko yana daukar yayi ko bola abin nufi yana yawo da gulma ita matar Abu Lahab abinda ta daukar wa kanta shine tana bi gida gida tana cin mutuncin annabi a wajen mata tana kukarsa ta nemi masa kushe kamar yadda shi kuma mijinta yake bin annabi a waje kasuwa da duk inda mutane suka tattara in annabi yaje wa'azi shi kuma yaje shi mutuncin sa raba aikin suka yi ita tana yi a cikin mata shi kuma yana yi a cikin me maza to kaga aikin kusan iri daya ne dinda ita wancan a cikin mata ne shi kuma mijin a cikin maza ne shine Allah ya fito da aikin asiri yake wa mar'atu hammalatul hatab wadan kuma malamin sun ce abinda yake nufi da hammalatul hatab mai daukar ababan cutarwa tana kaiwa ga annabi suka ce abinda take shine da hanyar da ta san annabi zai bi da daddare sai ta je ta sa kayoyi ta zuba kwalabe ta debo shara ta zo kofar gidan annabi ta juye wannan shine ma'anar hammalatul hatab ma'anar dai ayar za ta iya daukar fadin ma'anar duk abin da aka fassara ta da shi ma'ana dai ita matar Abu Lahab ita ma ba ta yi kasa a gwiwa ba ta taimaka wa mijinta wajen ta ga ta cutar da annabi ta sadar da dukkan wani abin ki zuwa gare shi da mutuncinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kuma yadda Allah ya keta ta haka ya keta mijinta yadda Allah bai raga wa mijinta ba akan mutuncin annabi haka ita ma bai raga mata ba domin a wajen kiyayyar manzo Allah ko ke mace ce kika yi to za a yi miki irin yadda ake wa maza babu bambanci anan Allah ya daidaita hukunci malamai suka ce wannan yake nuna maka girman matsayin manzon Allah yanzu kun ga a hukuncin zina Allah ya bambanta da yawa a hukuncin sata Allah ya bambanta koda a ce hukuncin iri daya ne to akan wari maza da wani nau'i mata da wani nau'i ko a fara fadan maza sannan a fadi mata amma akan abin da ya shafi mu aiki sallallahu alaihi wasallama daidai da daidai ne babu bambanci tsakanin namiji da kuma tsakanin mace daka Allah subhanahu wa ta'ala yake wa mar'atu hammalatul hatab malike idan an karanta bin nasbi hammalata to shi kuma zai zama akan zargi to da dama mun sha fada a kaida ta larabci in ana magana da kalmomi masu rufu'a sai aka canja aka koma nasaba to wani hukunci ne a wajen ko dai ya zama yabo ko kuma ya zama zargi shine to da dama zaka ji malaman tafsiri ko malaman li'irabi sukan ce mansubun alal madahi abinda yasa aka canja daga rufa aka koma fataha dan ayabu wannan kalmar yabo na musamman lakinir rasikuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika sai aka ce wal muqimina salata madadin wal muqimuna salata me yasa aka yi kafa wannan daga rufa aka koma nasaba dan ay madhu yabo na musamman an gane ko ma'ana kamar ubangiji yana cewa ne sai dai masu kaza masu kaza masu kaza da yazo kan masu sallah ke tofa su kai masu sallah na musamman ne to kaga an keɓance su da yabo to haka nan ana cewa sayasla naran zata lahabi wa mar'atuhu kaga marfu'i sai kuma aka ce hammalata to anan kuma zargi ne da aka dubba larabi ko mai jin larabci in yaji ana kalmomi masu rufu'a an canja an komo masu nasaba zai tsaya saurara me ya ja haka to abin da ya jawo haka ubangiji yana so ya ware ta ne da kakkausan lafazi da kuma mummunan ambato ma'ana kamar anan Allah ya tsaya ne ya tsine mata ya zarge ta ya ci mutuncin ta dan ya kare martabar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine malai ce bin nasbi an karanta hammalata da nasba alal shatmi a bisa ga zagi wa qur'a bir raf'i an kuma karanta da rufa na'atul limra'atihi dan ya zamo sifa ga ita matar a wani li'irabun wa mar'atuhu sai zama mubtada to sannan kuma man'ut hammalatu sai zama na'atuhu ubangiji madaukakin sarki ce hammalatul hatab malai ce huwa yuqalu huwa hammalul hatab a larabci akan ce wani yana daukar kirare ko itace ko shayi idza kana namiman in ya kasance mai annamimanci fa hiya kanat da'iman tas'a fi ibtali sha'nin nabi da haka ita ko da yaushe ta kasance tana kai kawo wajen ta ga ta muzanta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a gidan mata ɗan uwanta wa tuqabiluhu bi anwa'il adha tana fuskantar ma'aiki da nau'uka iri daban-daban irin na cutarwa madiyatan wa ma'nawiyya na zahiri da kuma na koyi tana cutar da annabi da kudin aljihunta kuma tana cutar da annabi da karfinta da lafiyar jikinta to shine ma'anar hammalatul hatab a kaulin wasu malamai ya tabbata cikin hadisi ingantacce lokacin da ita wannan sura ta sauka bayan Abu Lahab ya zagi annabi ya ci mutuncin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta surar tabbata da Abu Lahabin duk labarin ta yaya digari mutane sun ji sai matar Abu Lahab ta dauko katotan itace ta taho inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da tazo inda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake sai ta tarar da shi da Abu Bakar As-Siddiq sai take cewa Abubakar ina abokinka tazo tana rera wadansu waƙoƙi na zagi da dadacin mutunci muzammaman abaina wa dinahu kalaina wa amruhu akaina wai a madadin ta ce Muhammad Muhammad abin yabo kenan sai ta ce muzammam abin zargi akaina mun saba mai wa dinahu addinin da yazo da shi kalaina mun ki ba ma so an gane ko to sannan wa amruhu umarninsa kuma ba za mu ba tazo tana rera waɗannan waƙoƙin tana faɗa duk a cikin gari shine sai ta zo ta samu manzo Allah da Abubakar lokacin da ta taho da katotan itace a hannunta ta zo da nufin ta ci mutuncin annabi har mata da ke shi domin babba ce a shekaru in an hada da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma kaga kamar matar dan uwan mahaifinsa ce manzo Allah yana kara mata bai taba tankawa da ita ba to lokacin da ta tunkaro sai sayyidina Abubakar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga fa wancan nan ta taho ta zo kuma da mummunan nufi a tare da ita dan na ga madoki a hannunta sai manzo Allah yake da sayyidina Abubakar rabu da ita ba za ka ganni ba Allah zai saukar da mala'ika ba za ta taba ganin na ba amma Abubakar hankalinsa bai kwanta ba yana cikin damuwa kuma abun mamaki da ta zo din sai bata ga annabi ba sai take magana da Abubakar ina abokin naka sai ce ai baya na tace ya zage ni zuwa ne in ci masa mutunci sai Abubakar ce ba zai zage ki ba baya zagi ai ku larabawa al'ada ku da waka kuke zagi shi kuma bai iya waka ba sai tace eh to kai gaskiya sai ta juya ta tafi shine sai sayyidina Abubakar ya juya yake da manzo Allah ya akai bata ganka ba sai ce ai tana tahwa tilawa qur'ani na kama kuma Allah ya ce wa idza ra'ayt wa idza amilni ubayyiji subhanahu wa ta'ala yace wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mawdu'a in dai aka nufo ka da cuta in zaka rike tilawa qur'ani to abin nan ce ba duhu ce wannan ba duhu ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya makantar da idan ta bata ga annabi ba ita wannan mata yar uwa ce ga Abu Sufyan sarkin Makka Safar dan Harb sunanta Urwa bintu Harb Urwa bintu Harb shaqiqiyar Abu Sufyan ce to amma ita Allah bai azurta ta da musulunta ba amma dan uwanta Abu Sufyan a ƙarshe ya musulunta kuma musuluncinsa ya kyautata da haka a ƙarshe ita Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da ita akan wannan mummuna aqida tata ta adawa da gaba da kiyaya da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu Abu Lahab zai shiga wuta mai tsananin kuna haka ma ita ma matarsa za ta shiga sai Allah ce fi jidiha a wuyanta hablun akwai igiya min masadin ta masad kalmar masad a larabci ana nufin dabaibayi dabaibayi to amma shin igiya ta dabaibayi irin wacce ake daura raƙumi ko wacce ake daura tinkiya ko afiya wadansu malaman suka ce a'a ba haka bane ba igiya ta dabaibayi amma irin na wuta domin kun san a wuta akwai igiyar daura mutane ita ce sarka a duniya igiyar da ake daura dabbobi da ita ba sarka bace to amma a lahira igiyar da za a daura ɗan wuta da ita wannan sarka ce ubangiji subhanahu wataala yake quzuhu faqulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluhu idhil aghnalu fi anaqihim wassalasil yuzhabun fil hamim thumma fil nar yusjarun idhil aghlal lokacin da za a sanya safarai an gane ko fi a anaqihim awyan an wuta yushabuna ana jansu wassalatin da kuma sarkoki na wuta kuma finnari yusjarun sannan a cikin wuta za a rinka kona su da wuta domin idan aka sa wa mutum igiya ta dabaibayi a wuta to ai wuta za ta cinye ta amma idan aka sa wa mutum igiya ta sarka a wuta to sarkar za ta rinka daukar wuta kuma tana dada kona shi da ta azaba ce kan azaba to me yasa Allah subhanahu wataala yake ita matar zai mata azaba amma da igiyar wuta wasu malamai suka ce saboda tayi alfahari ne irin na mata abinda mata suke alfahari da shi tun da can shine sarkar wuya ta taba cewa koda za ta rasa sarkar wuya ta sawa ma'ana ta talauce koda za ta karar da duk gwalagwalanta ya zama ba ta da komai to sai ta ga bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake mayar mata da martani waɗannan sarƙoƙin naki da kika ce zaki karar dan ki cutar da annabi abun banza ne ba su wuce kamar da baibayin daura akuya ba domin duk sarkar da mai ita ba ta yi aikin alheri ba gwandama da baibayin akuya da ita to shi yasa Allah ya wulakanta sarkar ya kira ta da suna da baibayi sannan kuma ya ce zai mata sarka ta wuta kuma ya dau mataki akan ta da haka shine ma'anar sa yafla naran za fi jidha hablum min masad malike ay lifun wa hadhihi aljumla halun min hammalatil hadab wannan jumla adunkule hali ne da yake bayyana yanayin da ita waccan hammalatul hadab za ta samu kanta alladhi huwa sifatu limra'atihi wanda kalmar hammalatul hadab sifa ce ta matar Abu Lahab aw khabaru mubtada'in muqaddarin ko kuma jumla ta zama khabar ne na mubtada abin kaddarawa malike fa fil jumlati a takaice dai a cikin jumlar tashwihul laha akwai muzanta ta fa innaha domin ita matar Abu Lahab kanat ta kasance jamilatu sura kyakkyawa ce ta fuskar halitta domin har ma alkunyar ta shine ummu jami uwar kyau kyakkyawa ce ko a cikin larabawa ba kowa ne mai kyan halitta a mata irin ta ba amma a ƙarshe malamai sai suka maida sunanta ya zama ummu qabi uwar muni domin dukkan da bai nuna maka kaunar annabi ba to wannan kyan muni ne a gare ka kuma da shi ma gwanda muni da haka malai yake laha jidun mislu jidir rini canta ana kwatanta ta da irin dan jinjirin damusa domin larabawa na daga cikin abin da suke kwatantawa ta fuskar kyau shine a ce mutum kyakkyawa ne kamar dan jinjirin damusa shine rini da haka suka ce wajidun kajidur rini tana da wuya irin wuyan dan jinjirin damusa to kuma ka san mace ta zama tana da wuya sifa ce ta kyau da haka malai yake walakinna akhlaqaha sayyi dabi'unta afsadaha su suka kai ta suka baro ta suka bata ta suka mai da kanta ya zama kyan dan maciji laysal amru bihusni adh-dhahir da haka wanda yake nuna kyan fili ba shine abin yabo ba wal maqsudu husnu qawiyya kyawun hali da kyawun zuciya wannan shine abin so kuma shine abin yabo wallahu a'lam Allah shi ya barkan ka sani abinda muka faɗa game daidai Allah ya hada mu alada wanda muke kusura Allah ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi